من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوتين شدة وتنزماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقبرنا مكة زوا مدينة نادهي كرا دبو دياد بليه قلود أربعين دبيو وانديزو دي دي دقوق تلاتنغ وطن ديا أجرغوريان كالندا دبو بيو دا أشيرن دا ديا وانن شيني كسي دمو نقوى مشا بيار نقاتكين ديران جيار كرا تتكا لتافن لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتافن فضيلة الشيخ العلامة الموحد العصر صاحب التوحيد والعقيدة محمد ابن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى إذن زمار مسلمي بسمن تابا منا نان أكم مغنر محمد نان عبد الوهاب ديتي إتوانا كلمة تنا قولي أبو بوا قداهلو تنا كما تبتر دا أبو بوا قداهلو من يما غنى دنغنى دا أبو بوا دا تقولي ainihin wato guda hudu na farko tana kore allantaka ga ainihin wato wannan Allah sannan tana kore ainihin wato at-tawagit sannan kuma tana kore al-andad sannan kuma tana kore al-arbab duka waɗannan tana kore su to yau zamu tahi wa tathbutu arba'at anwa'in ko tana tabbatar da abubuwa guda ainihin wato hudu bayan ta kore abubuwa ta tabbatar da ta kore abubuwa guda hudu to kuma tana tabbatar da abubuwa guda hudu a na farko yace al-qasda wato tana tabbatar da abin da kake nufi da cewa babu ambautawa da gaskiya sai Allah ma'ana ka tabbatar da abin da kake nufi wa huwa kaunuka ma taqsudu illa Allah shine kasancewarka abin da kake nufi shine kana tabbatar da allantakar Allah shi kadai tilo wanda ba shi da abokin tarayya wa ta'zim abnabiyu tana tabbatar da at-ta'zim girmama Allah wal mahabba da kuma son Allah subhanahu wa ta'ala li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce walladhina amanu ashaddu hubban lillah walladhina amanu lalle wadanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi suna tsananta soyayyar su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah an gane magana da kyau ko to wannan shine abu na biyu na uku wal khawfu war raja tana tabbatar da al khawfu tsoran azabar Allah idan kace la ilaha illa Allah to ka tabbatar da kana tsoran Allah war raja kuma ka tabbatar da kana ainihin wato fatan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to dama musulmi kuma ana so ya zamanto bainal khawfi war raja Allah da yazo yana siffanta annabawa yace wato wayad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina sun kasance suna kiran mu ragaban saboda tsoran azabar mu a kwadayin rahamar mu wa rahaban kuma saboda tsoran azabar mu wa kanu lana khashi'ina sun kasance masu khushu'i gare mu to dan haka kana furta wannan kalma to kalma tana tabbatar da kana da tsoran Allah sannan kuma kana fatan rahamar Allah li qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa in yamsasuka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wani abu wanda yake mai muni shine ad-durru abinda zai cutar da kai fala kashifa lahu ba wanda ya ise yayi maka wannan abun illa huwa sai shi subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya safe ka da wani mummunan abu idan ba Allah ya kaddara samuwar sa gare ka ba dan haka karka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah kamar yadda kala rawi yace karka ji tsoron gajeren malami karka ji tsoran yawwa dan haka karka ji tsoran kowa ka ji tsoran Allah subhanahu wataala ba wanda ya isa ya taba ka wallahi awwa in kaga an taba ka ka tabu to Allah ne ya bada dama a taba ka to nan kuma tunda Allah ne ya bada dama ba yadda zaka yi amma mutum a karan kanshi yaji cewa yana da iko akan ka wallahi babu shi wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nuface ka kuma da alheri fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya mayar da falalar da Allah ya nufin ka da ita duk abin da Allah ya nuface ka da shi na falala to ba wanda ya isa ya mai da shi yace ba zai same ka ba ina fata kun fahimci magana to saboda haka kar wani ya maka barazana da wani matsayi ko da wani abu wai su ne masu bayarwa su ne masu hanawa su ne masu ainihin wato kashewa su ne masu rayawa su ne masu azurtawa masu talautarwa idan yace zaka samu in yace ba zaka samu ba wallahi babu mai wannan matsayin sai Allah wallahi ba wanda yake da wannan matsayin sai Allah saboda haka duk wani wanda zai maka wata barazana ka rabu da shi ka rike Allah Allah madaukakin sarki ya shige da mu dan haka yake cewa wa in yuridika bi khairin idan ya nuface ka da alheri fala radda li fadlihi ba wanda ya isa mayar da falalar Allah sai Allah ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana shafar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da ɗaya daga cikin biyu imma falala imma kuma wato azaba ko kuma ukuba ina fata an fahimta wannan Allah in ya ga dama zai iya shafar wani da shi amma dai ka sani cewa babu wanda ya isa ya ainihin wato yi maka ɗayan biyun nan in ba shi ba wa huwal gafuru Allah shi ne mai yawan gafara ar-rahimu shi ne mai ainihin wato yawan rahama to kaga anan da malam yace ita wannan kalma tana fa'idantar da al-khawf war-raja sai ya kawo wannan aya kaga wannan aya tana dauke da sabon al-khawf domin yace wa in yamsasaka Allahu bidurri an gane ku kaga kenan Allah na iya jarrabarka da mummunan abu to kaga kana tsoron wannan shi yasa ka kade tahi da bauta sannan kana fatan rahamar sa sai yasa sai ayar ta ce wa in yusibka ko wa in abu wa in yamsasaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa sai yace me wa in yuridika bi khairin in kuma yana face ka da menene da alheri kaga al-khawfu shine wa in yamsasaka Allahu bidurrin an gane ku idan Allah ya shafe ka da wani abu mummuna ar-raja'u shine wa in yuridika bimadha bi khairi jama'a kun bayyana magana saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu su ne dalilin da ya sa muka kadaita Allah da bauta muna tsoron azabarsa muna fatan rahamar shi ba kamar yadda aqidun wasu wai su suna bautawa Allah ne kawai saboda Allah Allah ne yanzu akwai aqidun da su suna bautawa Allah ne saboda tsoron rahamarsa amma abin nan tsoron azabarsa amma su ba sa son rahamarsa akwai masu wannan aqida jama'a kun fahimci magana akwai kuma wanda suna tsoron Allah ne suna kadaita Allah ne suna bautawa Allah ne dan kwadayin rahamarsa amma ba sa tsoron azabar shi kun gane magana akwai wannan aqidun kuma su ma wai suna cewa kansu musulmi ne to amma kai musulmi na gaskiya ahlus sunna mai tauhidi irin na manzon Allah to kana bautawa Allah ne saboda kana tsoron karya ma azaba kana kuma fatan ya maka rahama domin idan kace kana bautawa Allah saboda tsoron azaba kawai babu maganar rahama to idan ka tafi gurin Allah wanne matsayi zaka tsinci kanka in kuma kace rahama kake so baka tsoron azabar shi to kuma in yi dandana ma azabar ya za a yi saboda haka wannan aqida ce mummuna akwai wanda za ka ga cewa su ba ruwansu da Allah kawai duk abinda Allah ya ga dama ya yi da su wannan mummunar aqida ce ko kuma a'a da azabar Allah da rahamar Allah ba sa bukatar wata ba sa rejecting wata Allah shi ya halice su dan haka duk yadda ya ga dama ya yi da su ba mu da wannan aqidar mu abinda muke so shine Allah ya mana rahama abinda muke gudu shine kada Allah ya mana azaba. Jama'a kun fahimci magana? To wannan shine. Dan haka ana bautawa Allah ne da waɗannan manufofi guda biyu. Kada ka dauki ɗaya ka ajiye ɗaya ko kuma ka kore su duka. Allah ya shigar da mu. To sai malam ya ci gaba da cewa faman arafa haza, duk wanda ya san wannan abin da muka ambata yanzu, qata al alaqata ma'a ghayrillah, ya yanke alaka tsakaninsa da duk wanda ba Allah ba. Haka ne ko ba haka ba? Duk wanda ya fahimci wannan abin da yanzu muka yi magana, malam ya ce to duk wata alaka tsakaninsa da wani koma bayan Allah ya datse ta ya yanke ta. Amma fa in ka fahimta ka gane haka, in baka gane ba to akwai matsala. Wala takburu alaihi jahamatul batili, hargagi da hargowa da harigidon barna da shirme da hayaniya baya girmama kan idon shi. Jama'a kun fahimci magana? Duk wanda ya san Allah da irin wannan ma'anar da muka ambata, malam yace duk wata hayaniya da harigido, jahama shine hayaniyar abu, kwarmato da shirme da abubuwan da ba su da tabbas, to hayaniyar barna da harigidon barna da abin da ba shi da tabbas cikin addini, ba ruwansa da wannan, saboda ya riga da Allah ya riga ya shiga zuciyar shi. Kun gane maganar da kyau ku? Ai na faɗa muku, nace girman da Annabi Ibrahim yake gani na Allah a cikin zuciyarsa yasa yayi fito na fito da mahaifinsa da kafiran zamanin shi, shi kadai a tsakiyar su. Amma yace inna bura'a uminku, na fata an fahimta, inna bura'a uminkum, ba ni ba ku, wa mimma ta'buduna min dunillah, kuma duk abin da kuke bautawa kowa bayan Allah shi ma ba ni ba shi. Yace kafarna bikum, kai na fa kafirce ku, kuma kalmar ma ya fito da ita karara. Kaga duk wanda ya kafircewa abin da ba Allah ba, kaga ai yayi imani da Allah. Yace bayan haka kuma wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagaba, daga yau gaba da kiyayya ta kullu tsakanin mu da ku, kuma shi kadai ne a tsakiyar su. Yanzu da Allah in ba ganin girman Allah da yadda da Allah ba, ya isa tsoro da firgici ba zai bar shi iya ba fadin wannan maganar ba. Amma saboda shigar Allah zuciyar shi da ginin girman Allah, da ganin ba wanda ya isa in ba wa ba, in ba Allah ba, yasa ya faɗa musu wannan magana. To haka kai ma yanzu in Allah ya shiga zuciyarka, wallahi babu wanda zai baka girma akan idonka. Kawai girmansa yana da alaka da menene? Da tauhidinsa, da aqidarsa, da bin sunnarsa. To nan ne zaka dinga ganin girman shi da mutuncin shi, har ma ka dinga tunanin wannan idan ne faɗa da shi to zan iya samun matsala. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace Allah ya faɗa a cikin hadisul qudus, yace man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wanda duk yace zai faɗa da masoyana masu kadaita na cikin bauta, to na bashi invitation kan na yaki ni da shi, in ji Allah. Dan haka daga lokacin da ka rungumi Allah ta kowanne fanni, aqidarka ta zama ingantatta, tauhidinka ya zama tacacce, mu'amalarka da mutane, ka kiyaye kanka daga abubuwan haram, ka zama masoyin Ubangiji, wallahi tallahi ba wai kai zaka yi fada da mutane ba, Allah ne zai fada a madadinka. In an taba ka to an taba Allah ne, rikici za a yi da Ubangiji idan an taba ka. Jama'a kun fahimci magana? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wanda duk yace zai fada da wanda yake kaunata, majibincin lamari na, masoyi na, mai bauta mun sau da kafa, Allah yace ba da shi zai fada ba, da ni zai fada. Jama'a kun fahimci magana? To kaga daga nan yasa yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna, waliyan Allah ba su da tsoro a nan duniya, ba sa tsoron kowa. Yasa a wani guri yace wala yakhafuna lawmata la'i, ba sa tsoron zargin mai zargi. Shi mai tsoron Allah ko magana yazo zai yi, baya tunanin zaka fassara shi da wani abu. Duk fassarar da zaka yi kaje kai, in dai abin da ya faɗa ya san ya faɗe shi tsakaninsa da Allah, ko me zaka fassara kaje ka fassara, bai dame shi ba. shi dai ya san me yake fada, ya san kuma akan me yake. To balantana in zai aikata abu, kawai Allah ke kalla, baya kallon kowa. To dan haka ba zai dame shi ba da suka fada, da karka fada, da kace, da karka ce, da muna namar zato, da karka muna namar zato. Oho, shi ya san Allah ya nufa da wannan abun, kuma abin da yake din Allah ya yarda da shi. To dan haka ba shi da matsala. Kun gane magana da kyau ko? To amma duk abin da ya safa ba mu da wannan ba wani abu bane, kawai shine tauhidin mu ne yake da rauni. Ai na faɗa muku, nace Allah ya ce mushrikai abin da yasa suke tsoron musulmi saboda shirkar da suke yi. Shirkar da suke yi sai Allah ya cire musu haiba, ya cire musu kwaljini, ya cire musu duk wani abin da za a gansu da hina mutunci. Sannan zukatansu suka zama a firgita, a razana, a tsorace. Me yasa? Saboda zuciyar babu Allah a cikinta. Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'uba, za mu sanya tsoro da firgici a zukatan kafirai. Me dalili? Allah ya ce bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana, saboda shirkar da suke wa Allah wanda Allah bai saukar musu da hujja akan su shirka ba. To wannan dalilin yasa sai Allah ya jefa tsoro a zukatansu. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? A musulunci da farko Allah ya ce mutum ɗaya a cikin musulmi yana daidai da mutum nawa? Mutum ɗari ko? Ina fata an fahimci magana. Saboda kafiri ba komai ba ne, haibar musulunci ta ishe ka ka gama da shi. To daga baya da musulmi suka fara samun rauni, sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu alaikum wa alima anna fikum da'afa. Yanzu kam Allah ya sassauto dan ya san akwai masu rauni a cikinku. Ma ma'ana da'af? Da'aful iman, an samu masu raunin imani a cikinku. Dan haka yanzu mutum daya a madadin mutum nawa? Goma. To ku lura abinda Allah ke nufi da wannan ba wai maganar a filin daga kawai ba, a basira da ilimi da sanin ya kamata da zama a ofis tsakani da Allah, ayi gaskiya, ayi kaza, ayi kaza. Idan kana guri, to daidai da arna guda goma kake inji Allah. Amma ka duba lalacewa irin tamu jama'a, yanzu ka ga musulmi guda ɗaya wallahi ba wai ya kai sama da arna goma ba, sai an haɗa musulmi goma kafin a samu su kai kwatankwacin wani arnan kwaya ɗaya. Mun lalace ko mun lalace ba jama'a? Mun lalace. Okay, far'a haka ne, farko ne ɗari. Allah ya sassauto mu ne a tai ne ba? In ya kun minkum mi'atun sabiratun ya galibu mi'ataini. To kawo mana zai ce al'ana khaffafa Allahu alaikum wa alama anna fikum da'afan, sai yace me? Shine maganar, shine maganar mutum goma a matsayin mutum ɗari, ko kowane mutum ɗaya yana ɗaukar mutum ɗari. Daga ba aka sassauto aka dawo da shi goma saboda an samu rauni. Haka ne yadda ka faɗa ɗin, haka ne. Amma dai lissafin ne ka juya shi, bai ka ɗauko gaba ne ka dawo da ita baya. An gane? To saboda haka ƴan uwa, wallahi mu sani girman darajar musulmi shine girman tauhidi, haibar musulmi shine haibar tauhidi da aqidarsa da kuma riƙe Allah da yayi, lalacewarsa da karyewarsa da bankarewar alkadarinsa yana da alaka da shirka da sabon Allah da zai yi. Daga lokacin da ka zama mushriki, ka zamanto mai yawan aikata abubuwan barna da sabo, to duk kwaljininka wallahi watsewa zai yi. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Kwaljininka watsewa zai yi. Ba wanda zai ganka da kima da martaba da daraja, ba wai musulmi dan uwanka ba, hatta kafirai ba za su ganka da wannan ba. To shi yasa mu rike wannan tauhidin, mu kuma kadaita Allah da bauta, sannan kuma mu kula da tarbiyyar mu da mu'amalar mu da zamantakewar mu da mutane. to wannan shine yake ƙara saya mana mutunci a gurin Allah da kuma gurin al'umma Allah ya datar da mu to shine yake cewa kama akhbara Allah an Ibrahim ka gani ko kamar yadda Allah ya bada labari dangane da annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salami salati was salam da shi da annabin mutsira da amincin Allah su tabbata gare su bi takbirihi al-asnam bi takthirihi al-asnam yadda ya kakkarya gumaka na fata an fahimta wa menene wa tabri'a wa menene wa tabarrihi min qaumihi da kuma yadda ya barambaran ya fito na fito da mutanansa bi qaulihi ta'ala da Allah yake cewa kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima lalle koyi mai kyau ya tabbata gare ku dangane da waye annabi ibrahim walladina ma'ahu tare da wanda suke tare da shi cikin musulmi id qalu liqaumihim lokacin da annabi ibrahim da shi da jama'arsa suka budu baki suka ce wa mutanansa inna bura'u minkum babu mu babu an gane wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ma babu mu babu shi kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah daga yanzu har abadan abidina gaba da kiyayya ta hi ga tsakanin mu duk me yasa saboda annabi ibrahim da shi da jama'arsa sun riga da sun sa Allah shine mai yin komai aina ga muku annabi musa ma me yace wa fir'auna fir'auna yace wa inni la azunnuka ya musa mashura Musa ina ganin kai cikakken matsafi ne. Ina fata an fahimta. Sai annabi Musa yace amma laqad alimta ma anzala ha'ulahi illa rabbus samawati wal ard. Ko illa rabbus samawati wal ard. Basair sai yace wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Ko ya fir'auna masbura. Yace amma kai fir'auna ai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan dalilai na tauhidi. Da cewa a kadaita Allah da abubuwan shari'a kai ka san ba wanda ya saukar da wannan in ba Allah ba yace to ni kuma ina kallon a cikin halakakun duniya to kai ne shugaban su ka duba da yadda fir'auna ke yanka mutane jirajirai ma amma annabi Musa yana namiji babba saurayi matashi a gaban fir'auna yace fir'auna halakakke kuma ya kwana lafiya ko ba haka bane to ai ya ma ishe ka ka gane Allah shi ke yi ya ci tuwan fir'auna ya sha miyar fir'auna ya ci tuwan gidan fir'auna ya girma a gidan ya kwanta akan gadan fir'auna kuma haka bane kuma ya tahi ya yaki fir'auna in ba Allah ba zai wannan shi yasa wata rana da ta taburza ta kai tsakanin annabi Musa da fir'auna fir'auna sai da yi wa annabi Musa gori na fata fahimta yace wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirina wai fir'auna ne yake cewa annabi Musa kafiri la ilaha illallah in ba samun guri ba jama'a yace kai fa ka ganka nan a gidan nan ka tashi ba abinda baka aikata mana ba shine wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta duk abinda ka ga dama sai da kai a gidan nan wa anta minal kafirina kana cikin kafirai ka kafirce mana ina fata an fahimci magana sai yace qala fa altuha idan wa ana min abalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al mursalina yace na aikata abubuwan da na aikata a lokacin ba aban annabta ba amma daga baya Allah ya maida ni annabi ya maida ni manzo yasa in kana karanta kissar annabi Musa da Fir'auna zaka gane wallahi in mutun yasa Allah a ransa baya tsoron kowa baya shakkar kowa Allah zaka ji Fir'auna yana fada annabi Musa zai bashi amsa yana fada zai bashi amsa har daga ƙarshe akai ta ƙarshe ina fata an fahimci magana to wannan shine yasa ka duba kaga duk rikicin da manzon Allah yayi da kafirai a ina a Makka bai dai hijira ba yana nan dai sanda Allah ya ce ya bashi dama ya bar garin sannan ya bar garin saboda a lokacin karfin tauhidin manzon Allah da sahabbai suna jin sai dai a fito ma a yi rugunsumi gaba daya kowa in ma mutuwa za a mutu karfin tauhidin sai dan haka sanda mai abin yace ku fita na ba ku dama sannan suka fita baka ga abin nan sayyidina Umar ba shi da ke tauhidin sa ya ratsa sanda ya shela kafin ya fita yace duk wanda yake jin ya haihu to ya fito kamar yadda malam Musa Asad sunna ya kalubalanta Abdul Jabbar Audu Jabbari an gane magana da kyau ko Audu Jabbari yace in ya haifu ya fito yaki kun san yanzu ana nan ana ta turnuku a Kano fa na jin kuna dan kallon abun a social media aiko yawa saboda abin ya wuce gona da iri Audu Jabbari am kalubalance shi ya fi sau 100 ya fito a buga ya gagara kuma manyan malaman mun sun yi shiru sun rabu da shi sun bar shi da kananan malaman namu su suke bugawa da shi malam Dr. Sani Umar Rijiyalle mu baya magana akan shi ko da yake kwanan nan naga ya sake wasu maganganu akan shi saboda karma ya dauka cewa har ya kai a kula shi manyan malaman ba sa kula shi sai waɗanda suke daliban su malaman namu su ne suke bugawa da shi amma an yi ya fito da ke munafikin Allah ne ya ki ya fito sannan kuma bai daina karantar da barnar da yake karantarwa ba na'am naga kama an daga hannu ta bayan dazu Dr. Bashir yayi hutuba akan su wannan juma'a to kaji yes ya kamata a damke shi saboda Audu Jabbari malam abin da ke kokarin dasawa a kasan nan wallahi ta fitinar da yake kokarin kawa ta fita boko haram bala'i jama'a ta fita boko haram na fata kuma yin ci magana ta fita in shi'a rikici ne yake so ya kawo a cikin addini damejin addinin musulunci yake so ya yi amma sai kana sauraron sa mu dake muna leke leke saboda irin wannan munasabobin muna bibiyar sa muna jin irin maganganun shi ina fata an fahimci magana to Kano ta dau dumi manyan malaman mu sun dau zafi sun ce billahi allazi ko akama Audu Jabbari a daure shi ya haya galla jama'a khadimul islam ne ba khadimul islam bane amma wani aka samu ya zagi sayyidina Umar karara ya zagi sayyidina Umar ya haya bello gwamnan ina gwamnan kogi Niger gwamnan kogi haka ne gwamnan kogi ya fito ya buga takarda ya buga hannu yace haramun kar ya sake wa'azi a garin Niger ne ko kogi na Sani Bello ne ko ya haya Bello okay to a ina ne ya faru a Niger ne to Sani Bello ko a Niger ne abin ya faru a Niger ne ko masha Allah to sayyidina Umar ya fito ya zaga ni har naji hirar da aka yi da shi ya fito ya bayyana sayyidina Umar kafiri ne ya kafirtar da sayyidina Umar dan haka malamai suka je suka zauna da shi ya tabbatar da abin da ya faɗa cewa haka ne kuma yana nan akan bakan shi dan shi'a ne shine Sani Bello ya sa hannu ya ce to daga yau ya daina wa'azi to jama'a in ka ji barnar da Abdul Jabbar yake zagin Annabi Muhammadu da yake yi da cin zarafin manzon Allah da yake yi wallahi ba magana kamawa ba ya kamata a yanke masa hukuncin kisa domin ya zagi Annabi Muhammad wannan shine abin da ya kamata gwamnatin Kano ta yi ko gwamnatin Najeriya ta yi akan Audu Jabbari to shi ma Audu Jabbari to wannan shine sirrin da yasa kuka ga muka damu da karantar da irin waɗannan littafan saboda rahin irin wannan karatun na kasan girman Allah da girman Annabi da girman sahabbai wato shine babban tushe na lalata aqidar mutane idan har baka iya waɗannan ba baka san su baka fahimce su ba to shikenan duk hayaniyar da ta ɗebo za ta ja da kai saboda haka sai ai a hankali alizumci malaman sunna jama'a da littafan sunna kuma waɗannan littafan da Audu Jabbari yake karantawa fa an jima da karanta su dan a bata musulunci amma Allah ya hana littafan su bayyana shine shi ya samu Yahudawa ƴan uwansa ya je nemo littafan duka yazo yake waɗannan maganganun maganganu ne wanda idan baka da ilimi kuma baka da karatu idan kana sauraron sa wallahi in baka da ilimi zai ja ka kai ma wannan shine gaskiyar magana dan maganganu ne na masu ilimi zai ja ka sai fa idan Allah ya taimaka ka riga da ka jaku akan aqida ka ginu akan tauhidi to wallahi in ka ginu akan wannan koda baka da cikakken ilimi Allah zai iya dinga haska maka cewa waɗannan maganganun ba gaskiya bane ba kaman ba aqida kuma ba ilimi ba karatu ba luzuntar malamai to shikenan kana zuwa kai ma sai ya jaka Allah yayi dan haka dai malamin yake cewa wannan misali kenan dangane da abin da ya faru wa hazihi alkalimatu at-tayyiba laha mantuqun ita wannan kalma mai dadi tana da abin furtawa yadullu ala nafil ilahiyyati an ghayrillahi ta'ala wanda take duni a bisa kore allantaka ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa aidan al-ithbatu mantuqun bihi da kuma har ilau tabbatarwa din ma'ana tabbatar da allantakar Allah din shine abin furtawa da wannan kalma take dauke da shi qala shaykhul allama al-faqihul mufassiru al-usuliyyu An-Naqqadu Muhammadul Amin Shanqiti rahimahullahu ta'ala babban malami al-Allama babban malamin fiqhu babban malamin tafsiri jama'a tafsiri yayi mujalladi 12 kuma daka daka ba wai ya dauki alqalami yana bincika can yana duba can yana leko can yana bude wancan littafi daka ya zauna ya gurza tafsirin alqur'ani mujalladi 12 na fata an fahimta adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an kuma malamai suka ce a wannan zamun nan ba a samu tafsiri da ya samu tatuwa da wankuwa da goyen bayan ayoyi ba sama da wannan tafsirin na malin shangidi saboda duk ayar da ya jawo to idan akwai kwatan kwatinta a cikin alqur'ani in sun kai su 100 to sai ya jawo su dan ya zo ya alakanta magana da wannan ayar da sauran ayoyin da suke kama da ita sannan sai ya fitar ma da hukunci da fiqhun da tafsirin abin da ke kunshi a ciki sai kuma ya je aya ta gaba shine yasa wa littafin adwa'ul bayan haskaka bayani haske adwa jam'i ne nan dawu dawu ana cewa dawun nahar ko hasken rana adwa'ul bayani haskokin bayanai fi idahil qur'ani bil qur'ani wajen fassara ayar qur'ani da ayar alqur'ani a jawo aya sai a jawo yar uwata dan a fito da ma'anar abin da ke kunshi a cikin wacce kun gane magana saboda haka babban malami ne na tafsiri babban malamin fiqhu babban malami ne na usul babban malami ne na aqida da tauhidi ana ji da shi duniyar ilimi tana ji da wannan malami to ga abin da yake fada yake cewa aqwa suyagil hasri mafi karfin siga ta takaita abu akan abu annafi wal ithbat shine tabbatarwa da kuma korewa yace nahau kamar kace la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to babu wata siga ta alhasr siga da take takaita abu akan abu in ba wannan ba ai kwanaki mun muku satukan suka wuce mun yi irabin kalmar muka ce idan kace zaidun shuja'un zaidu jarumi ne to ai wannan magana taka bata takaita jarumta akan wa ba akan zaidu ba ko ko kuma in kace ma zaidun bi shuja'in zaidu ba jarumi bane to ai wannan korewar taka ta cewa zaidu ba jarumi bane bata takaito akan me ba akan zaidu ba za a iya cewa wane ba ba jarumi bane wane ba ba jarumi bane amma idan kace ma shuja'un illa zaidun ba wani jarumi in ba zaidu ba to ka kore duk jaruman duniya haka ne ko ba haka ba duk jaruman duniya ka rusa su ka tabbatar da jarumta akan wa kadai akan zaidu jama'a kun fahimci maganar da ke ku to haka in kace la ilaha illa Allah babu abun bautawa duk duniya gaba daya in bawa ba in ba Allah ba to ka kore duk wanda ake bautawa ka rusa shi ka tabbatar da bauta ga waye to shine siyagul sigatul hasr wato asalin siga ta takaita abu akan abu to ba wacce ta kai karfi sama da kalmar la ilaha illa Allah wannan fa babban malami ne malam shaikiti ya faɗi wannan magana jama'a kun fahimci magana wanda su idan sun yi magana dama fa musallamun najin wa akharu muhammad wanda ya sallama magana su ya tsira wanda kuma ya ki to zai afka jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shirye da mu dan haka jama'a ku ya hakuri zamu takaita karatun mu anan saboda ina da uzuri gaskiya asali ma da zan bugo ne in ce a dakatar da karatun ayi hakuri to gaskiya sai naga ba za a dan ji dadi ba sai nace to bari mu zo mu taba koda satara biyar sai ayi hakuri ina da wani uzuri babba gaskiya da ya taso mun dan haka za ayi hakuri dan wannan abinda muka fada daidai da ni da ku Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah ya sa albarka da alheri a rayuwarmu zamu tashi al-usuliyina yaquluna in Allah ya ga sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh